الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيو عشرين جوات رمضان أولنا شكرات هجرات الدبو للتاريخ للسلاتين za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani a cikin suratul nisa daga farko ga tambayoyi da aka aiko wannan yace wani lokaci ne ake sallar walaha daga fitowar rana kamar yanzu 6 da kwata ko sai rana ta fito sosai kamar 9 kuma raka'a nawa ake yi lokacin sallar walaha farkon sa shine idan rana ta fito kamar yadda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam badigha ta bayyana bayyanar ta shine malamai suke kaddara shi da cewa ta zama to qaida rumhin wato gurgudan tsawon mashi wato mita 2 kenan daga kasa tai tsawo kamar mita 2 daga kasa shine gurgudan tsawon mashi a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina ladanan Madina suna kaddara shi da minti 20 bayan lokacin da rana ta hudo saboda haka yanzu kamar yanzu rana tana hudowa 6 da kwata saboda haka 6 da 35 lokacin ne ake fara yake halatta a fara yin nafila amma idan rana ya zama to tana hudowa ko tana da sauran jajajanta ba ta riga ta gama fitowa ba bai halatta ayi sallah ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallah a wannan lokacin ya ce lokaci ne da masu bautar rana suke mata sujada to sannan lokacin nata zai tafi har zuwa ranar har zuwa lokacin zawal lokacin da rana za ta kai tsakiyar kai in rana ta kai tsakiyar ka to ba a yin nafila kamar yadda yazo a hadithin Amr ibn Abasa a cikin sahih Muslim yace da ya tambayi Aisha ta bayyana masa ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yace masa da yace masa daga zarar rana ta fito ta bayyana a gabas zai yi nafila sannan duk lokacin na sallah ne har sai rana ta tsaya tsakiya a tsakiyar sama to lokacin nan sai ya daina yin sallah har sai ta karkatar daga zawal wannan shine lokacin walaha farkonta da ƙarshensa amma lokacinta mafi so wanda aka fi so a yi ta a lokacin shine lokacin da rana ta soma lokacin da hantsi yayi zafi lokacin da hantsi yayi zafi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi sahih salatul awabin hina tarmudu al-fisal sallar masu komawa ga Allah wato sallar masu sallar walaha lokacin da wato yaron dan marakin raƙumi ana raƙumi yana ce masa dan maraki dan raƙumi lokacin da yake tashi ya bar wato lokacin cikin hantsi an san raƙumi bisa al'adar su suna zama cikin hantsi to daga zarar yashi ya samu ya soma zafi wato lokacin walha ya soma zafi irin wajen 11 din nan to sai su tashi suna neman inuwa to lokacin shine lokacin da ake shine lokacin da yafi komai aka fi komai san ayi sallar walha a lokacin kuma mutum ya kula lokacin da mutane an shagaltu da harkar duniya to mutum ya yanke daga harkokin duniya ya koma ya zuwa ga Allah ya nuna cewa yana daga cikin al-awabin masu yawan komawa ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma dangane da raka'o'inta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta raka'a 8 ya yi ta raka'a 4 dan haka ne mafi san Imam Nawawi yace an fi so in mutum zai sallar walha an fi so a yi ta raka'a 8 an fi so a yi ta raka'a 8 bal waɗansu malamai ma suna cewa ba za a ƙara sama da raka'a 8 ba amma kamar yadda Ibn al-Qayyim ya tabbatar a cikin Zadul Ma'ad cewa yin ta har zuwa raka'a 12 ma ya tabbata daga nassoshi na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum yayi ko raka'a 2 ko raka'a 4 ko 6 ko 8 ko 10 ko 12 duk ya tabbata daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam sannan yace ya halatta mutum yayi nafila tahiyatul masjid bayan sallar la'asar da bayan fitowa al-fijr wannan yana daga cikin mas'aloli da malamai suka saba a kai waɗansu sun rinjayar da hani tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nafila bayan sallar la'asar suka ce koda ne sababi ce wato koda ta tahiyatul masjid waɗansu kuma suka ce a hanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga nafilar da ba ta da dalili amma mutumin da yake da dalilin yin sallah kamar yayi dawafi ko kuma ya shigo masallaci ko kuma yana so yayi sallar tuba yayi laifi yana so ya tuba ya zuwa ga Allah zai yi salatul tauba ko kuma zai yi sallar istikhara bukata ta taso masa ba zai iya jin shirka sallar istikhara ba duk waɗannan salloli ne da suke da dalili to mutum zai iya yin su ko da bayan sallar asar ne ko da bayan hudowa alfijir ne wanda yake wannan shine masabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i ko ita ce masabar malaman hadis Imam Malik masabar sa ita ce masaba ta farko ko da dalili ba a yi nafila saboda yarin jayi da janibin hani tunda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda na hana ku ku bashi abinda na umarce ku da shi ku yi gurgudan iko to ya nuna kan cewa hani ya fi tsanani tunda shi ba a ce ka bar shi gurgudan iko ba cewa a ce ka bar shi kawai waɗansu malamai sun ɗauki wannan matsala tana daga cikin matsaloli wato masu wahalar rinjayar da menene ya fi daidaituwa irin su Imam Shaukani saboda haka suke cewa ma mutum kada ya shiga masallaci a wannan lokacin musamman abin da yake tsanantuwa idan ya zamanto gab da faduwar rana wannan hanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga ayi sallah a wannan lokacin yana da tsanani kuma musamman an bayyana illar hanin saboda haka mutum ya rinka kada ya rinka karda don shiga masallaci kada mutum ya rinka karda don wannan lokacin wataƙila barin yin sallar a wannan lokacin shine yafi sabanin kamar musamman mubasharatan bayan sallar la'asar da har lokacin da yake rana bata kai lokacin da ta karkata tana gab da za ta fadi din nan ba wallahu ta'ala a'lam wannan yace ana cikin sallar tarawih sai liman yayi mantuwa yayi raka'a uku bai yi sallama sai a ƙarshen ta ukun aka tuna masa yaya za a gyara wannan sallar sai ya miƙe in ya zauna yaya tahiya sai a yi masa tasbihi in aka yi masa tasbihi sai ya miƙe ya kawo raka'a ɗaya sannan ya sallama sannan ya sujjada bayan sallama saboda ƙarin zaman da ya yi a wajen da ba a zama a cikin sallah kasancewar afwan sai idan ya kawo raka'a ɗaya sai ya sujjada kafin sallama saboda rashin zama da bai yi ba a raka'a ta biyu da kuma ƙarin zama da ya yi a wannan raka'a ta uku wanda yake ba wajen zama ba ne sai ya sujjada qabla salam kamar yadda yake a masabar Imam Malik da mutumin da ya rage wata sunna ya ƙara wani aiki a cikin sallah cewa zai sujjada ne qabla salam idan ya miƙe a wajen da ya zauna ɗin ya miƙe ya kawo raka'a ta hudu sannan ya yi sallama ba tare da ya yi sujjada ɗin ba babu laifi a kan wannan saboda sallar nafila ce kuma sallar nafilar dare domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salo-salo daban-daban na nafilar sallah duk da yake ya bayyana cewa ka'idar sallar dare shine mutum ya raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama amma ya yi sallah raka'a hudu ya zauna a raka'a ta hudu sannan ya tashi ba tare da ya sallama ba ya ƙara raka'a ɗaya ya zamanto raka'a biyar a matsayin wutiri don haka babu tsanantawa a cikin wannan ko da liman ɗin bai yi sujudu sahwi ba sallar tasa insha Allah ta yi domin akwai daga cikin wato salon sallolin Annabi sallallahu alaihi wasallam dare da yake tabbatar da wannan duk abin da ya samu asali a cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce mutum ya yi kuskure ko ya yi rafanwa a kansa ba wannan yace shin mace mai haila na iya karanta alqur'ani a cikin laptop ko handset kware za ta iya karantawa ta rike tunda ana sa shi handset in an sa masa alqur'ani ba alqur'ani ba ne saboda haka za a iya daukar sa ko babu alwala ko babu tsarki mace mai haila za ta iya daukar ta computer in an sa masa alqur'ani ba alqur'ani ba ce za ta iya daukar ta to kuma kamar yanda Imam Malik yace mace in tana jin tsoron manta alqur'ani za ta iya karatun alqur'ani tana cikin haila shi bai ga babu dalili da ya hana mace mai haila karatun alqur'ani musamman in ya zamanto tana jin tsoron wato mantuwa sai ta za ta iya karanta alqur'ani ko ta iya karanta alqur'ani da tilawa ta hanyar amfani da handset ko ta hanyar amfani da alqur'ani wanda yake mai fassara tunda shi ba mushaf bane cikakke wanda aka shaddanta yin tsarki kafin a dauke shi kuma wannan amfani da irin laptop ɗin da handset wajen sanya alqur'ani yana daga cikin kokarin mutanen zamani na wato tunar Allah a cikin dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe na abubuwan ci gaba haka ya kamata abubuwan ci gaba dinnan da aka kawo su mu yi amfani da su wajen abin da zai karfafa mana alaƙar mu da Allah, ba ya zaman to kan cewa innan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bude su na ni'ima a gare mu sai kuma su zaman to hanyar saban Allah ba, waɗansu handset din su ba abin da ke ciki illa finafinan batsa da hotunan ashararanci da waƙoƙi wanda suke sanya su kullum suna tare da shaidanu wal iyadu billah. Amma idan ya zaman to aka mai da su wajen sanya wato karatuttuka da sanya karatun alqur'ani da wa'azuka da sauransu, wannan alkhairi ne mai yawa. Wannan yake mun kasance cikin wanda aka tura wasu gari domin yi wa ƙasa hidima, wato NYSC. Shin ya kamata mu ci gaba da yin sallar ƙasaro har tsawon shekara ɗaya lokacin da za mu gama mu dawo garinmu? A'a, bai kamata ba. In dai kun san in kun je za ku zauna ku yi cikakken kwana huɗu, to ku cika sallah kamar yadda yake mazhabar jumhurin malamai. Mutum zai zauna a waje ya kwana huɗu cikakku ya cika sallah, domin annabi sallallahu alaihi wasallam an san zaman da aka san yayi, ya san ranar zaman, ranar shigansa da ranar fitarsa shine lokacin hajjatul wada, ya san cewa kwana huɗu zai yi a Makka, saboda haka ya kasaru. Daga wannan malamai suka ɗauki ka'ida cewa idan mutum zai wuce haka to sai ya cika sallah, domin iyakar wato haddin kasarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine kwana huɗu. Da kuma sauran qara'i da malamai suka ambata jumhurin malamai, wanda yake wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Malik da Imam Shafi'i, tare da ɗan saɓani kalilan tsakanin su wajen adadin sallolin, shin 19 ne ko ko 20 ko kuwa 21, wanda yake amma dai ka'idar kwana huɗu din duk waɗannan jumhurin malamai sun tafi a kai, kuma da shi ne malamai mafiya yawan malaman wannan zamani suke fatawa da shi, irin su Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah al-Jumbar, Allah ya ji kansa, da Sheikh Salih al-Fawzan, da malamin Sheikh Muhammad Muhammad al-Muhtar, duk fatawar da suke yi kenan. Duk da yake akwai malamai a wannan zamani da suke cewar idan mutum ya je waje matsawar ya san cewar ya je wajen ne da niyyar zai dawo, to zai iya cika sallah, zai iya yin kasaru komai tsawon shekarun da zai yi, saboda haka za su ce kamar ɗalibai da suke zuwa wata ƙasa su je su karatu har su je su dawo su ta yin kasaru. Wanda yake wannan ra'ayi akwai daga cikin malaman zamanin nan, ɗaya daga cikin malamin malamanmu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen yana daga cikin abin da ya tafi a kai, har Allah ya ɗauki ransa akan wannan ra'ayi yake, wallahu ta'ala a'lam. Wato wannan matsala abin da ya sa saɓani ya yi yawa, saboda babu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Su kansu malamai da suka yi fatawa akan mutum ya tsaya akan kwana huɗu ɗin nan sun duba janibin ihtiyaqi, janibin zaman to wato mutum ya yi tsantsani wajen tsare addininsa, ka bar abin da kake kokwanto ya zuwa ga abin da ba ka kokwanto. Wato yin cika sallar shi ne barin abin da kake kokwanto, domin idan ya zamanto cewar hukuncin shi ne sunna a gare ka shi ne ke kasaru, to wannan yana da sauƙi, domin wanda yake zai yi kasaru ya cika sallah ya saba sunna, amma ba za a ce sallarsa ba sai ba. Amma wanda yake zai cika sallah ya kasaru, to kasarun ba za ta wadatar a sallarsa ba, domin bai yi farilla ba. Saboda haka muktazan abin da tsantsi ne ke hukuntawa shi ne mutum ya yi taka tsantsan, in ya san cewa zai kwana hudu a waje cikakku ya cika sallar tasa. Wanda yace ina hukuncin wanda ya fada ruwa kuma ya mutu, shin za a yi masa wankan gawa kuma za a cire masa kayan da yake a jikinsa da ya mutu da su? Wato kamar yadda muka ambata, wanda ba a cire masa kayan jikinsa ake binne shi da kayan jikinsa kuma ba a yi masa wanka ba a yi masa sallah, shine wanda ya mutu wa shahada a wajen yaƙi a filin daga naki da aka yi na jihadi tsakanin musulmi da kafirai, wanda aka yi shi domin ɗaukaka kalmar Allah. To musulmin da ya mutu ya shahada a wannan shine shahidin da yake ɗaukan wannan hukuncin. Amma dukkan sauran shuhada, ko da an kashe shi a fagen fama amma bai mutu ba sai da aka dawo da shi gida, kamar Sa'ad ibn Mu'az an ji masa ciwo a yakin Ahzab amma bai mutu ba sai a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan yayi kusan wata ɗaya yana jinya a masallacin. To shi wannan sai an cire masa kayansa, an masa wanka, an sa masa likafani, an yi masa sallah. Kamar Sayyidina Umar shahada ya yi domin kashe shi aka yi yana cikin sallah, zulman shahada ce, amma kaga sai da aka yi masa wanka, aka yi masa likafani, aka yi masa sallah. To haka zalika sauran shuhada wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa ana riskar da su ana kai ke zuwa ga matsayin shahidai sune wato kamar wanda ya mutu a cikin ruwa da wanda ya mutu a kuna da wanda gini ya fado masa da wanda ya fado daga sama a ko daga bene ko kuma daga jirgin sama ya fado ya mutu da mace wadda take nakuda da sauran dai shuhada wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata duk waɗannan za a yi musu wanka ai musu likafani ai musu sallah wannan abinda na ambata akan sa dukkan malamai suke kuma dalilan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sun karfafa wannan na fi'ilin sa da kuma fi'ilin sahabban sa wannan yace ya halatta ga mai itikafi ya amsa waya ko yayi kira yayin da yake itikafi ya halatta Annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa Safiya tana zuwa wajen sa yayin da yake itikafi ta zauna ta hira da ita kuma har ya fito ya raka ta saboda haka irin wannan aikin ya halatta mutum ya amsa waya sai dai فلا يقول الا قولا معروفا kada fadi magana sai magana ma'ruf wato kada ya zamanto kuma cewar a so mahirar farfasa kai sabon aure ka shigo itikafi ka bar amarya ta bugo maka waya ku ta hirar da za ta kai muku da hankali kuna cikin itikafi wannan bai dace ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus idan ranar azumin ɗaya daga cikin ku ne kada ya rafasu shine magana ta farfasa magana da bata dace ba saboda haka kada ya faɗi magana sai abin da yake na alkhairi sai magana wacce take ta dace da matsayin ibadar da yake ciki domin abin da yasa yayi itikafi ya tuna ya bar zaman gida ne ya zauna a masallaci saboda Allah saboda haka ya tuna irin wato girman abin da ya kawo shi wannan waje dan haka ya tsare harshensa daga abin da bai dace ba na'am haƙƙin iyalansa na ba su da ikon sa hana shi sai ai haƙƙin kwanansu ne saboda haka bai sai shiga itikafi ba sai da izinin su ai kamar tafiya ce in mutum zai yi tafiya ai ba za su ce haƙƙinmu ne ka zauna tare da mu saboda haka ba su yi tafiya ba zai yi tafiya saboda haka itikafi ba sai da izinin ba sai da yardar iyali mutum zai yi ba idan mutum yana kwance da iyali ne ya zamanto kan cewar ya ce zai tashi mai sallah to yana daga cikin kyakkyawar mu'ashara ya nemi ya gaya musu kamar yadda muka gani a hadisin Aisha wanda muka ambata na Ubayd ibn Umayr ya ce ya Aisha da ne ni in tashi in bauta ma Ubangijina to kamar irin wannan yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa almata wato a nemi izinin su wajen wannan sannan tambaya ta biyu ce neman addu'a ne za mu tsaya nan wajen sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu gobe insha Allah su ne ba a amsa ba na na addininsu na musulunci yana nan don sun daina magana suna nan a musulunci amma sun saba ma Allah suna cikin fushin Allah wanda kuma ya fi alkhairi shine wanda ya fara yi mai juna magana ta idan aka zo dukkan ranar alhamis Allah ana ɗaukaka aikin bayi ana cewa a yafe ma yawa tambayar ta cewa mutane ne wai musulmi sun daina mai juna magana ba ruwansu da juna musuluncinsu yana nan amma kuma suna cikin saban Allah in suka wuce kwana uku suka wuce ba su daidaita ba su sulhu ba sun dawo su ne ma junansu magana to suna cikin fushin Allah kuma za su harama kansu alkhairi mai yawa domin duk ranar litinin da ranar alhamis ana ɗaukaka ayyukan bayi Allah zai ce duk waɗanda aka zo ɗaukaka ayyukan bayinsu ba aka zo ɗaukaka ayyukansu Allah zai yafe ma daga cikin bayinsa wanda ya so amma daga cikin wanda ba a ba su wannan yafewar su ne wanda suka kaurace ma juna sai Allah ya ce ku kyale su sai sun yi sulhu tsakaninsu wato ko sun cancanci su shiga cikin rijistar wanda ake ma rahama ba za su samu rahamar ba saboda sun kaurace ma juna to har wa yau dai yanzu ga lambobin takardun motoci da ake nema a dauke muna fata a bada hadin kai akwai Toyota Corolla mi ja lambar Kano a 189 KMC sannan da Corolla ruwan kasa brown lambar Kano ita ma 98 lambar karamar hukumar Garuku sannan akwai Corolla ja ita kuma number AA 814 a ringin RNG dala ana nema wanda suka aje motocin su dauke saboda tsara wajen parking da yan agaji suke yi Allah ya saka da alheri zamu tashi aya ta 13 a cikin suratul nisa a wannan karatu namu bismillah
وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب
Allah ta'ala yake tilka hududullah wadancan hukunce na rabon gado da kasaka san dukiyar magada wanda ambaton su ya gabata a cikin wannan sura a aya ta farko da aya ta biyu hududullah wadancan bayanin iyakokin Allah ne ya rasulullah shine ma'anar tilka kun san mun ce ita ishara a larabci za a yi nuni ga abu kuma a yi nunin abun a ambaci wanda ake nuna ma abun idan mutum ɗaya ne namiji a ce tilka ga abin da ake nuni da shi a nesa in mutane biyu maza ko mata ake nuna a ce tilkuma in kuma mutane da yawa ne a ce tilkum in kuma mutane da yawa ne mata a ce tilkunna in mace ɗaya ce a ce tilki to tilka waɗancan hukunce da nake nuna maka ya rasulullah hududullah iyakokin Allah ne waman yuti'illah wa rasulahu wanda yayi biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wajen kiyaye waɗannan iyakoki na Allah da kuma ma dukkan waɗansu dokoki na Allah wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yudkhiluhu jannat Allah zai shigar da shi aljannatai ba aljanna guda ɗaya ba sai aka kawo ta a jannati domin aljannatai ne daban-daban tajri min tahtiha al-anhar karkashin su koramuna gudana khalidina fiha suna masu dawama a cikin waɗannan aljannatai wa zalikal fawzul azim kuma wannan wato a shigar da shi aljanna ai masa wannan sakayya shi dinnan ya rasulullah al-fawzul azim shine rabo wanda yake mai girma shine rabo wanda yake mai girma wato Allah madaukakin sarki shi kansa ya girmama rabban ya girmama abinda yayi ma wanda suka shiga aljanna cewa ya ba su rabo mai girma idan Allah da kansa yace abu rabo ne mai girma ka san hakika rabo din ne waman ya'si Allah wa rasulahu wanda kuma ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah wa yata'adda hududahu kuma ya ketare iyakokin Allah yudkhilhu nara Allah zai shigar da shi wajen wuta khalidan fiha yana mai dawama a cikin wannan wuta wala huwa azabun muhin kuma yana da azaba ta wulakanci a cikin ta azaba ta wulakanci za ta matabbaci ce a gare shi wannan wa'azi ne usulubin alqur'ani kenan bayan an faɗi hukuncen Allah sai kuma a faɗi abin da zai sa mutane su bi hukuncin Allah shine wa'azi dole sai da shi sai da wa'azi za a biya, sai da wa'azi za a aiwatar da shari'ar Allah, sai da wa'azi za a kiyaye iyakokin Allah. Ba 'yan sanda bane, ba ƙarfin hizba bane, ba ƙarfin 'yan sanda bane zai sa a tsaya da iyakokin Allah, duk da ana yin wani, duk da shari'a ɗin ta ce a kafa waɗanda za su tsare doka, amma ba abin da zai sa mutane su zamanto 'yan sandan kawo kansu, 'yan hizban kawo kansu, wanda ko da babu mai kiyaye doka su za su kiyaye dokan a kan kansu, illa wa'azi, illa wa'azi suna karwa da Allah. Sai sa Allah ta'ala yake fadakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'mini, kai wa'azi domin wa'azi yana amfanar mu'mini. Saboda haka wa'azi a cikin al'umma shine mabudin aiki da shari'ar Allah, aiki da shari'ar Allah kuma shine abin da zai kawo ma al'umma zaman lafiya da kyakkyawar rayuwa. Saboda haka duk abin da aka yi kokari na a yawaita wa'azi a cikin al'umma ba abin da zai kawo gyara a cikin al'umma irin wannan. Kuma mun gani a cikin al'ummomi da suka gabata a cikin tarihi, yayin da duk al'umma musulmi ya zamanto kan cewar sha'anin wa'azi ya yawaita da karantarwa ya tsananta a cikin al'umma, shine za mu ga bambanci. Babu abin da ya bambanta arewacin Najeriya, inda daular Shehu Usmanu ta kai, da sauran wuraren kasashen Afirka ta yamma inda daular Shehu Usmanu ba ta kai ba, illa wannan jami'in. Cewa da wa'azi aka gyara wannan al'ummar, har aka zo aka yi jihadi, kuma da aka yi jihadin aka kafa daular musulunci, haka aka ci gaba da wa'azi. Shehu Usmanu a cikin Ihya'us Sunna yana cewa wajibi ne ga dukkan malami wanda ya gama kula, ya gama wato wanda yake ya samu faraga, ya samu rarar, ya samu dama bayan cika farnan aininsa, ya zamanto ya gabatar da kansa domin wa'azi da karantarwa da sauran al'umma a cikin masallatai. Abinda Shehu Usmanu kenan ya sunnata a ƙasar nan a masallatai a rinka karantarwa, shine sunnata sunnar cewa duk ranar Alhamis zai tara gama garin mutane, maza da mata, ya tara su domin ya yi musu wa'azi. Kafin ya fito daga gida ya zauna sai ya shiga a soro, sai ya jaddada niyya tukuna, ya ce yana fita ne saboda Allah. Ɗansa sarkin musulmi Muhammad Bello ya tambaye shi a cikin Infaqul Mansur, Muhammad Bello ya kawo, ya ce ina ganin in za ka fito sai ka tsaya a soro ka ɗan yi wata magana, me kake cewa? Ya ce ina jaddada niyyata ne, in halatto da niyya kuma in tsarkake niyyata saboda Allah, a cikin wa'azin da yake wa mutane duk ranar Alhamis, sai Allah ya sanya albarka a cikin abin. Shi ne irin wannan za ka ga muka samu albarkacin wannan tsari a tsarin aure ya shiga a cikin al'ummar muka saba da shi, da yin adalci tsakanin mata, da abubuwa da dama na ɗabi'un musulunci, duk albarkacin wannan ne. To wannan albarkacin wa'azi, wa'azi shine zai sa a tsare shari'ar Allah, wa'azi shine zai sa a tsare shari'ar Allah. Shi yasa gwamnatocin musulunci ba sa wasa da sha'anin yin wa'azi. Muna gani yanzu a ƙasar Saudi Arabia ba wani abu ne ya canza ƙasar Saudi Arabia, illa yawan wa'azi da ake yi. Har gidan rediyo suka ware daban na Alƙur'ani da wa'azi, idan aka yi Ƙur'anin Karim. Farkon zamanin a Madina, maƙwabtana da na zauna tare da su suke gaya min da bakinsu, ba wani ne yake gaya min ba, cewa kafin zuwan daular Saudiya a ƙauyensu, wanda a lokacin nan ba su shekara 50 daga tohowa daga ƙauyen nasu zuwa Madina ba, ƙauyen nasu tsakaninsa da Madina bina kilomita 40 ne, suka ce a ƙauyensu ba su san sallah ba, ba wanda yake sallah. Ranar Juma'a za su haɗu a masallaci, akwai masallaci, sannan akwai wani mutum wanda suke ce masa sheikh, malam shine kawai zai zo ya tara sai ya hudu ba ya sallah, suna kallonsa, sannan su tarar su tafi gida, ba san su sallah ba, ba ballantana su san wai wani abu alqur'ani, har su iya karatun alqur'ani ko azumi ko zakka, duk ba su sani ba. A nan maƙwabtanmu shekaru da ba su 20 da suka wuce ba, maƙwabtanmu ƙasar Nijar, 'yan mata ba su san cewa mace in ta gama al'ada za ta yi wankan haila ba, ba ta san wannan ba. Duk saboda ne, duk saboda rashin karantar da addini da rashin wa'azi. Akwai munasaba, Allah maɗaukakin sarki ya bayanin iyakokin Allah. Iyakokin Allah su ne shari'ar Allah. Allah ya ce waɗannan su ne iyakokin Allah, wato wannan shari'ar ita ce shari'ar Allah. Duk wanda ya bisa ga sakamakonsa, wanda kuma ya saba mata ga sakamakonta. Nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda ya yi bi Allah da manzansa, bin Allah mataki-mataki ne, mafi girman matakin bin Allah shi ne imani, wanda duk biyayya idan ba ke imani ba a tutar babu ciki. Babbar biyayya ga Allah shi ne ke imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika wajen sabo, mafi girman sabo shi ne kai kafirci, shirka da Allah da kafirci. Saboda haka ne aka ce, dan haka ne ma aka ce, wanda ya saba ma Allah da manzansa ta hanyar kafirce ma iyakokin Allah, kuma ya ketare iyakokin baruwansa da iyakokin Allah, yayi watsi da su bai ma yadda da su ba, to wannan shine zai shiga cikin wutar dawwama. Wanda kuwa saban Allah yayi, saban da bai kai ya zuwa ga kafirci ba, to wannan ba zai zama kafiri ba, in ma ya shiga cikin wuta, in dai ya mutu da asalin imani ba zai dawwama a cikin wuta ba. Saboda haka babu hujja ga khawarijawa da za su ce ai Allah ya ce duk wanda ya saba ma Allah da manzansa zai shiga wutar dawwama a cikin ta. Saboda haka su ce duk wanda ya saba ma Allah da sunubi guda ɗaya ya kafirta. Wannan kuskure ne, saboda dalilai da yawa a cikin shari'a sun nuna kan cewar idan dai mutum yana da asalin imani, duk saban da ya yi ba zai zama kafiri ba, ba zai dawwama a cikin wuta ba, imaninsa zai amfane shi ya fitar da shi daga cikin azabar Allah. Allah maɗaukaki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu yana baya shirka da Allah zai shiga aljanna. Sahabbai suka ce ko yayi, Abu Dharr yace wa in zina wa in sara, ko yayi zina yayi sata yace wa in zina wa in sara, ya maimaita har sau uku. A nan uku yace wa in ragima anfu Abu Dharr, ko da an turmuza hancin Abu Dharr a cikin turbaya, wato ko ka so ko kaki. Abu Dharr magana ta burge shi, saboda ko shi in ya tashi riwayar hadisin sai ya faɗa ya maimaita ya ce wa in ragima anfu Abu Dharr, saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa. To wannan ka'ida ta sanya, saboda haka wanda ya saba ma Allah da manzansa da wani abu koma bayan kafirci ba zai dawoma a cikin wutar jahannama ba, in dai ya mutu a cikin imani. A wajen wannan bayani munasaba ta zo da ya kamata a mai tsokaci akan wani abu da yake faruwa a jihar Niger ta Nigeria. A watan da ya wuce, kusan ma dai wata biyu kenan, ran 11 ga watan da ya wuce, wancan watan 7, watan July, an buga a cikin wata jarida cewa kwamishinan shari'a na wannan jiha, wanda shine babban lauyan wannan jihar, ya ce jiharsu suna sake shawara akan cewa za su daina aiwatar da tsarin shari'ar musulunci a wannan jiha, saboda suna ganin tsarin shari'ar musuluncin ba ta dace da tsarin gudanar da shari'a ta adalci a jihar ba. Ko musulmi ne, idan har suka yi haka, suka yi ma'alla haka, to hakika wannan yana daga cikin ridda. Mutum ya ce ya ba zai hukunci da hukuncin Allah ba, saboda bai dace da inda yake ba, saboda bai dace da zamaninsa ba, ko saboda bai dace da matsayinsa ba, ya ce ba zai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba. Wannan kafirci ne, shi ne wannan Allah yake cewa shi ne saban Allah da yake na kafirci, wanda idan mutum ya haka zai dawoma a cikin wuta. Komai sallarsa, komai azuminsa, idan ya yi kafirci, idan ya ce in ya yi inkarin shari'ar musulunci, ya yi inkarin aiki da shari'ar musulunci, daban ne ka ce ka yarda shari'ar musulunci za a yi, amma kuma ka ƙi yin shari'ar musulunci saboda saƙo, wannan ba zai kai ka ga kafirci ba. Amma ka fito ka yi fito na fito da Allah cewa ba za ka yi ba, duk da rashin cikar shari'ar tsarin shari'ar musulunci bai kai ana aiwatar da shi 100%, amma akan abin da aka yi, akan abin da yake ake aiwatarwa na kamantawa da hukuncin Allah, to wanda ya fito yayi watsi da shi, to yayi ridda. To an ce sun ce za su yi taro, hukumar sun ce za su yi taro, kuma ya faɗi wannan ne a cikin taro waɗanda masu ɗaura ɗamarar yaƙi da shari'ar musulunci a gabansu aka yi, wanda akwai wakilin ambasadan ƙasar Ingila, wato babban kwamishina, suna kiransa babban kwamishina ko high commissioner, akwai wakilinsa ne je a wajen, saboda ya ce abinda kuke daidai ne, abinda muke so kenan ku. Akwai wakilinsa a wajen, saboda dama su ake so a yardar ba Allah da manzansa ba, ba muminai ba. To wanda ko ya ɗauki waliccin abokan gaban Allah, ya ƙyale waliccin Allah da manzansa da allazina amanu, to ya sani cewa inna hizballahi humul ghalibun, rundunar Allah su za su yi nasara, shi ba zai nasara ba inda zai je. To da haka ya kamata waɗannan duk wanda yake da sila kan ya isar da magana ya zuwa gare su, ya sanar da su irin haɗarin abin da suke nema su fuskanta, ya kai su zuwa ga warware imaninsu. Kuma mu ko ba za mu kyale su ba, dukkan inda muka san Allah zai karɓi addu'anmu, waɗanda suke so su yaƙi da addinin musulunci, su amfani da matsayinsu na siyasa don sun ga sun samu mulki na shekara huɗu, abinda jihar Naija ita ce jiha ta biyu da ta bayan Zamfara ita ce za ta aiwatar da shari'ar musulunci. To su waɗanda suka zo yanzu suna ganin kan cewar don sun samu mulki na wannan muddar da Allah ya ara musu, su ga kan cewa za su yaƙi da shari'ar musulunci, za su yaƙi da addinin Allah, to su sani cewar in suka tashi yi da Allah suke yi, kuma Allah maɗaukakin sarki zai gabani su. Kuma za mu roƙi Allah maɗaukakin sarki, Allah ya nuna, Allah ya karya su, Allah ya karya ƙarfinsu. Idan kuma saboda rashin sani ne, to Allah ya fahimtar da su, su gane kada su ɗauki wannan mataki. Amma matsawar suka ɗauki wannan matakin, to kuwa Allah maɗaukakin sarki, in Allah ya da Allah ba zai tsaya su ba. Kuma za mu ɗauki, za mu yi ta addu'a kan Allah maɗaukakin sarki kada ya ba su iko kan su yi wannan. Maƙiya addini da suke so su tunzura su kan su yi, Allah ya karya su. Waɗanda kuma suke gafalallu sun rafkana, Allah ya faɗakar da su. Wanda suke jahilai a cikinsu, Allah ya sanar da su. Wanda suke masu rauni a cikinsu, Allah ya ƙarfafa su kan yin abin da yake shine daidai. Amma idan suka tafi akan yin fito na fito da addinin Allah, to Allah ga taga su.
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وأنن وأن دسكي زي كيما أيكم الفاحشة شيني زنا وكما تا دسكي أيكا دسكي زنا من نسائكم دسكم ماتا ينكو ياكو مؤمنين فَتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ to ku kafa musu shaidar mutum hudu minkum daga cikin mazaje, daga cikinku ya ku mazaje, wato ku kafa musu shaidar mazaje hudu daga cikinku mu'minai ba waɗanda ba mu'minai ba, kuma su zamanto ƴaƴa ne. Fa in shahidu idan suka yi shaida, fa amsikuhunna idan suka yi shaida a kansu kan cewa sun yi zinan, fa amsikuhunna to ku tsare su, wato ku tsare su fil buyuti a cikin gidajensu, kada su fita daga gida hatta ya tawaffahum nal mautu har sai mutuwa ta zo a kansu, har sai Allah ya ɗauki ransu da mutuwa, aw ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma har sai lokacin da Allah ya sanya musu tafarkin, ya sanya musu wata mafita daga wannan hukunci, daga wannan azaba da aka sa musu. Walladhani ya'tiyaniha minkum mazaje kuma da suke zai kema wannan aiki na alfasha minkum daga cikin mazajenku, fa'azuhuma to ku bakanta musu magana, ku mugunta musu ɗabi'a, ku azabtar da su. Fa in taba idan suka tuba, wa aslaha suka kyautata aiki, fa a'ribu anhuma to ku kauda kai daga gare su, ku kyale su, wato ku daina musu wannan idaya. Inna Allaha kana tawwaban rahima lallai Allah mai yawan karɓan tuba ne ga bayinsa da suka tuba zuwa gare shi, rahiman mai tsananin jin kai ne a gare su. Wannan hukunci ne a farkon musulunci da ya kasance ga mace wadda ta aikata zina. Mata mace in ta aikata zina a farkon musulunci, to Allah ya bayyana cewa ga hukuncinta. an kira zina al-fahsha, al-fahisha. Al-fahisha abinda ake nufi da al-fahisha daga al-fuhush ne, mummunan abu, wato saboda tamu gusta. Ita zina aba ce wadda take a cikin dabi'ar dan adam, a cikin yadda Allah ya halicci dan adam, ba mutane suna ganin ta barna ce, don haka masu yin ta suke a ko'ina mabarnata ake gano su, ko'ina mazinata mabarnata ne, ba ta garin al'umma ne, zina ba ta gari ce a cikin al'umma. Shi yasa Allah ya kira ta al-fahisha, da cewa wato aba wadda take wato abarki. To mace in ta zamanto aka in ta aikata alfasha, to aka fa mata shaida, shaidar fastashidu alaina, ku kafa musu, ku nemi shaida a kansu. A shaida kuma ta arba'atan minkum, mutum hudu daga cikinku maza, daga cikinku ku mu'mine, wato dole su zamanto maza, mazan kuma ƴaƴa ba bayi ba, sannan kuma su zamanto adilai. Saboda wannan ayar, dukkan wata shaida a cikin Al-Qur'ani za a ƙayyade ta da sharaɗin da Allah ta'ala ya sanya ma shaida wajen mu'amalar ciniki. Ya ce mimman tarzauna min ash-shuhada, daga cikin waɗanda kuke amincewa da su, kuke yarda da su daga cikin masu shaida, su ne adalai. A wajen kome, idan mutum ya yi saki, ya ce wa ashidu da wai adilin minkum, ku kafa shaidar wato mutane ma'abuta adalci guda biyu daga cikinku. Saboda haka sharaɗin shaida a musulunci ta zamanto adila, wato dole su zamanto adilai, kuma shaidun nan su zamanto arba'atan minkum, su su hudu. Kuma sunna ta bayyana cewa shaidar su zamanto shaida ta su ta yi ittifaki a cikin sifarta, ba su saba ba, kuma sai sun faɗa ɓalo-ɓalo me suka ga tana yi, ba kawai su ce mun ganta tana zina ba. Kamar yadda ya faru a hadisin waɗannan Yahudawa biyu da suka yi zina, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace me aka faɗa a cikin littafinku? Suka ce ga abin da aka faɗa. Yace me yasa ba za ku yi musu ba? Suka ce abin ya fi ƙarfinmu, saboda zina ta yi yawa, zai zamanto kan cewa muna jefe manya-manya daga cikinmu. Yace to ni ko ni ne zan tsaye da hukuncin littafin Allah a kanku? Daga cikin yadda suka faɗa yace a cikin littafin su cewa idan aka kirawo shaidu hudu suka tabbatar sun gan shi yana zina da ita, al'aurarsa a cikin al'aurarta kamar mushi a cikin kuratandu, kalmir wadifin mikhala, sai ya sun faɗa da wannan sifar, to sannan za a tabbatar a cikin wannan akwai rubutun Allah da bayi kan wato ya sanya tabbatar da zina tana tsananta. Shi yasa aka kawo ta, aka kawo shaidar da wannan sifa mai tsanani. Idan mutum ɗaya ne ya je ya gani, kafin ya je ya kawo mutane uku, an yi abin da za a yi an gaba, shaidar ta tashi a banza. In ya je ya faɗa, shi za a yi mahaddin ya yi ƙazafi. Dole sai sun haɗu, su huɗu sun gani, kuma sun gani ga baki ɗaya, kuma sun faɗi sifar yadda suka gani, sannan za a tabbatar da cewa ta yi zina. To wannan hukuncin Allah ya ce idan haka ta faru, fa in shahidu, idan suka yi shaida, fa amsukuhunna fil buyut, to ku tsare su a gidaje, a gidajen su kada su fita, sai a hana mace fita, ta zamanto gidanta ya zamanto mata, ɗakinta ya zamanto mata kurkuku, ɗakinta ya zamanto mata kurkuku, ba za ta sake fita ba har sai ta mutu, ko kuma sai Allah ya sauka, kuma sai Allah ya saukar da wani hukunci wanda zai canza mata wannan uquba da wani haddi wanda za a saukar da shi a cikin shari'a, wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar a ƙarshen a cikin suratul Nur, da aka bayyana hukuncin mazinata a cikin suratul Nur wanda ya shafe wannan hukunci. Amma farkon musulunci wannan shine hukunci. Saboda haka wannan hukuncin waɗansu malamai suka ce ba shafe shi ake ba, tunda dama ai Allah cewa yayi, har sai Allah ya sanya mata mafita, sai ya sanya mata wata hanya. To hanyar shine hukuncin da Allah ya saukar a cikin suratul Nur. Shine ya zo a cikin hadisin Ubadah bin Samit, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila, al-sayyibu bi al-dhikru bi dhikr jaldu mi'atin wa taghribu am, wa sayyibu bi sayyib jaldu mi'atin war rajul. Yace ku dauka daga gare ni, ku ɗauka daga gare ni, ya ku musulmi, Allah ya sanya musu hanya, hanyar mafita. Wato wannan hukuncin da Allah ya ce har sai Allah ya sanya musu mafita, ya sanya musu hanya, to ya sauka. Wato ar-dhikru bil-dhikr, saurayi idan yayi zina da budurwa, wato wanda abin da ake nufi da saurayi anan wanda bai taba aure ba, ba muhsan ba, ba katangangan namiji ba, idan yayi zina da wanda take ita ma ba katangangan mace ba, to jandumi'a ay musu bulala 100 wa tadribu am, akuma ni akuma dauke su akai su wani gari can a kulle su su shekara daya ba a gidajen su ba, a kulle su su furusa na shekara daya. Wa sayyibu bi sayyib, wanda yake katangagge katangagge wanda ya riga ya taba aure, to shi ay masa bulala 100 sannan a jefe shi, ay masa rajul a jefe shi. To wannan hadisi sai aka haɗa cewa wato sai an masa bulala 100 sannan kuma a jefe shi, amma jamhurin malamai ba a kan wannan suke ba. Sayyidina Ali ya tafi akan zahirin wannan hadisin da aka kawo masa Shuraha wata mace da Sayyidina, yace ya yi mata bulala 100, yace ne miki bulala 100 da littafin Allah sannan na jefe ki kuma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sauran jamhurin malamai suka ce a'a, in aka yi in idan wanda yake katangagge wanda hukuncin jifa ya hau kansa, jefe shi kawai za a yi ba sai an masa bulala 100 sannan a jefe shi ba, domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi da Ma'iz. Ma'iz ya yi zina ya zo ya yi shaida gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a, watakila ba zina kai ba, la'alla taɓa ta kai, la'alla shafanta kai, ya ce a'a ya rasulullah zina ne, sau uku yana zuwa wajensa. Bayan ya yi na ukun a na hudun sai ya tura a tambayi ‘yan uwansa me ya same shi, lafiyar sa kalau, aka ce lafiyar sa kalau ya rasulullah, ya ce a tambaye shi ya taɓa aure, aka ce ya taɓa aure. Domin al-muhsan katangagge shi ne wanda ya haɗa sharuɗa guda hudu, ya zamanto balidi, ya zamanto ɗa, sannan ya zamanto mai hankali ba mahaukaci ba, sannan kuma ya zamanto ya taɓa yin aure, aure sahihi kuma an tare a cikin aurensa. Amma in yi aure ba aure sahihi ba, auren da shari'a ba ta yadda da shi ba, kamar yi aure ba sadaka, kamar yi aure babu sanin wali, ko yi auren mutu'a wanda haram, duk wani haramtaccen aure idan yayi wannan ba zai mai da shi katangagge ba. Wanda ya cika sharuɗan nan guda hudu sune shurutul ihsan, ko ba musulmi ba ne, domin a bisa sahihi hatta waɗanda ba musulmi ba idan shari'a ta hau kansu za a zartar da hukuncin shari'a ne a kansu, in suka yadda da hukuncin Allah ba za a ce su ba katangaggu ba ne. To Ma'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka jefe shi da yayin zina da shaidarsa. Haka zalika al-ghanibiyya, matar ghanib da ta zo da ciki ma na zina ɗin, ta ce a tsarkake ta. Aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta je sai ta haihu, da ta haihu ya ce ta je sai ta gama shayarwa, da ta gama sannan ya ce a je a jefe ta. Da aka jefe ta, jininta ya tsarto a ɗaya daga cikin sahabbai, sai ya nuna Khalid ibn al-Walid, sai ya faɗi wata kalma ta wato ganin cewar wannan jinin wanda ake tsaida ta, wato ake mata wannan hadin shi ne ya taɓa jikinsa, kuma yana tozar, yana faɗan magana na tozartawa a gare ta, ya ce ya Khalid kada ka faɗi wannan magana. Ya ce ta yi tuban da za a raba wannan tuban nata a dukkan mutanen Madina, wannan tuban ya ishe su. Ya ce akwai wani abin da ya fi da ya zamanto ta zo ta bayar da kanta, ta sadaukar da kanta saboda Allah, kan a tsarkake ta. Me ya kai wannan wato yarda da lahira, ta gwammace ta rasa ran nata bisa ta je ta haɗu da Allah, ba ta san halin da za ta haɗu da Allah. Daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zo ya yi itirafin ya yi zina, ce wanda duk yayi wani abu na zunubi tsakaninsa da Allah, in Allah ya rufa masa, in Allah ya suturta shi ba a bayyana ba, to ya je ya tuba ga Allah, ya saurara ya gani Allah maɗaukakin yana ƙarƙashin mashiyar Allah, Allah ya so ya kai masa, Allah ya so ranar alƙiyama ya kama shi. Ya hana mutum ya je ya yi itirafi domin a zartar da haddin zina a kansa. Amma da a farkon musulunci haka aka yi, annabi sallallahu alaihi wasallam ma sau hudu, sau uku yana yin rajul, waɗansu suna cewa sau hudu, da Ma'i da al-Ghanibiyya, waɗansu suna ƙara al-Juhaniyya, waɗansu suna cewa al-Ghanibiyya ita ce al-Juhaniyya, sannan kuma da waɗannan Yahudawa guda biyu da suka yi zina da aka kawo su wajensa, ya sa aka jefe su. Saboda haka jefe wanda ya yi zina idan ma'auratin ya taɓa aure tabbatacce ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin na Ubadah bin Samit shi ya bayyana cewar wannan ayar da Allah ya ce hatta ya ja'ala Allahu lahunna sabila, Allah ya sanya musu as-sabil. To sannan kuma hukuncin waɗanda suke
a farkon musulunci waɗanda suke maza su kuma idan suka aikata zina din sun suka ai wallazani ya ashiyaniha waɗanda suka aikata maza su kuma idan suka aikata wato allazani din ya hada wato da namiji da mace idan suka ai in aka kama su sun aikata ko kuma su maza din idan suka aikata zina su biyu shine idan suka aikata aikin mutanen annabi lo fa'aduhuma to ku yi musu izaya izaya inna shine malamai suke sabani wadan suka ce shine ku wato ku zazzage su ku gaggaya musu bakan magana ku yi musu duka ba tare da iyakar wani haddi ba to idan suka tuba suka kyautata aikin su fa'aridu amma sai ku tsale su wannan ya nuna kan cewar kenan kun ga duk da Allah ya kira wannan zulubin alfasha idan Allah madaukakin sarki bai rufe kofar tuba ga waɗanda suka aikata ba inna allaha kana tawwabar rahima Allah madaukakin sarki ya tabbata mai yawan karɓar tuba ne ga bayinsa mai kuma tsananin jin kai a gare su dan haka ne yazo a cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza zanat amatu ahadikum falyajlidha alhad wa la yusarrib alaiha idan mutun yana da kuyanga ta je ta yi zina to ya tsayar da haddi akan ta ya mata bulala bulalar kuyanga rabin bulalar da ake makaci ta yi mata bulala hansu to ya tsayar da haddi akan ta wa la yusarrib alaiha kada wato ya aibata ta kada ya aibata ta yace ke dai mazinaciya ce ke dai kaza ce a'a domin yin haka taimakon shaitan ne akan wanda ya laifi tunda Allah shi kansa ya ce shi ne yawan tuba ne mai kuma rahama ne idan mutum ya tuba ya kyautata aiki to mutum da ya atayru min adh-dhanbi kaman la dhanbala wanda ya tubar daga zunubi kamar bai taɓa yin laifi ba ne wannan ayar kamar yadda muka ambata ta sauka a farkon musulunci ne daga baya da suratul nur ta sauka ya zamanto hukuncin aka bayyana shi kamar yadda aka ce shine azzaniyatu wazzani fajjidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wannan akan wanda ba su taba aure ba kenan wanda kuma suka taba aure kamar yadda yazo a hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani da Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi zan yi muku hukunci da hukuncin Allah yace shi yaron da yayi zina tunda bai taba aure ba ala ibnika jaldu mi'a wa taghribu a ai mata bulala 100 a je a daure shi shekara daya ita kuma macen tunda tana da aure yace a je a tambaye ta fa in waghdu ya unay ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha idan ta yi itirafi ta yadda cewa ta yi zina a jife ta saboda haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan shine hukuncin a cikin littafin Allah sayyidina umar yace mun karanta Allah ya saukar a cikin abin da muke karantawa na alqur'ani الشيخ والشيخة إذا زنا يفهم جموهما البتة أوهو أوهو واتو معنا أنا وجم ما أورك وانت تنتبعين أوري إذا انت كيزنا كجيتي سوء جباتها لكان من الله أذابا دقاء الله وكان الله عزيزا حكيما يتي منكرا تاكا أما الله مؤوكا تنسلتينا دقاء تنسلتين أبن دي شافي تلاور أما هو كنش ينال domin Allah yana aka nasi hanya ne kamar in kun yi karatu wanda suke karatun usul za su sani akwai abin da ake shafe da hukuncinsa da tilawarsa akwai abin da za a shafe hukuncinsa a bar tilawarsa akwai abin da za a shafe tilawarsa a bar hukuncinsa to wannan yana daga cikin abin da aka shafe tilawarsa aka bar hukuncinsa na'am
إنما التوبة على الله الذين يأمرون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم يرث الآن ولا الذين يموتون ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
Allah ta'ala ya ce innama taubatu, wato saboda Allah ya ce Allah yana karɓan tuba, yawan karɓan tuban bayin sa ne, to sai bayanin tuban. Innama taubatu ala Allah lilladina ya'maluna su'a bi jahala, tuba akan tuba a wajen Allah yana tabbata ne kawai ga waɗanda suka aikata mummunan aiki bi jahalatin, saboda wauta ko kuma saboda wato jahilci. Abinda ake nufi da jahilci a nan wajen shine mutum ya jahilci cewar wannan laifin ga abinda zai sabbaba masa, ga irin abinda zai kai shi na samun na fushin Allah da mummunan ukuba a duniya da lahira, da wato baci tsakaninka da mahaliccinsa, domin wannan shine zai sanya shi ya gaba gaba ya je ya saba ma Allah. To waɗanda suka yi zunubi da irin wannan, suka cuci kawo kansu, suka yi ma kansu wauta, suka jahilci akibar abinda zunubi zai kawo musu, to su ne Allah yake karɓan tubansu. Humma ya tubuna, ba wai kawai sun yi laifin ba, sannan kuma su tuba ya zuwa ga Allah, su koma ya zuwa gare shi, min qaribin a nan kusa, wato ba tare da sun yi jinkiri ba. Fa ula'ika yatubu Allahu alaihim, waɗannan su ne Allah yake karɓan tubansu. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah masani ne, Allah masani ne da waɗanda yake suke tuban kuma suke da gaske a cikin tuban. Hakima gwani ne a cikin dukkan ayyukansa. Wa laysat at-taubatu lilladheena ya'maluna as-sayyi'at, tuba baya kasancewa, baya tabbata ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka. Hatta idha hadara ahaduhumul maut, hatta yayin da mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikinsu, qala inni tubtu al-an, sai ya ce ni yanzu na tuba. Walal ladina yamutuna wa hum kuffar, wala waɗanda suke mutuwa alhali suna kafirai, su ma wato babu tuba, tuba baya tabbata a gare su. Ula'ika waɗannan, da su waɗanda ba su ba sai da suka ga mutuwa, da kuma waɗanda suke kafirai da suka mutu a suna da suka mutu a cikin kafirci ba su ba ba, a atadna lahum azaban alima, haƙiƙa mun tanadar musu azaba mai raɗaɗi. Wannan ayar ita ce ta bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki mai karɓan tuba ne. Allah maɗaukakin sarki yana karɓan tuba, matsawar mutum ya zamanto mai gaskiya ne a cikin tubansa. Allah ta'ala ya ce tuban Allah, tuban da Allah yake karɓa na wanda suka aikata mummuna ne, dama kuma su ne ake neman su tuba ga Allah. Waye ku baya, wa ayyu abdin laka ma alamma, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wane ne daga cikin mu bawa naka ya Allah da yi laifi ba? Saboda haka kenan kaga kullum kamata ya karɓa a cikin tuba, domin wane ne zai ce shi ɗari bisa ɗari yake ya tsaya kyam? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in tazkiri Allahumma faghfir jamma wa ayyu abdin laka ma alamma, in Allah ya iya Allah idan zaka karɓi, in zaka yi gafara, ka gafarta komai da komai, wane ne daga cikin mu bawa wanda yake bai abin nan bai saba masa ba? Wannan ba yana cewar annabawa ma su ba su ma suna saban Allah, annabawa ma asumai ne, amma in suka fuskanci tsakaninsu da Allah sai su ga su ma suna da buƙatar Allah ya yafe musu akan abin da suka sani da abin da ba su sani ba. Saboda bayi ne, bawa shi ne wanda zai rinka jin kan cewar bai isa ba a gaban Ubangijinsa. To Allah ya ce yana karɓan tuba ga wanda suka aikata mummuna aiki bi jahala. Aljahala tana zuwa da ma'anar az-zulm, da zalunci. Shi yasa ne Allah ta'ala yake cewa walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, wanda idan suka aikata alfasha ko suka cuci kawo kansu, domin duk wanda ya aikata mummunan aiki ya cuci kansa. Aljahala tana zuwa da ma'anar jahilci, kamar yadda Amr ibn al-Kusum yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa naj'alu fawqa jahalil jahilina, ko kada wani ya ce zai mana zalunci, mi zalunci sama da zaluncin ma zalumai, in mun tashi wato mi ramuwa gayyawa da tafi gayyaci mu wuce iyaka. Kaga yake la yajhalan ahadun alaina, ai la yazliman ahadun alaina, kada wani ya cuce mu, kada ya to da haka duk wanda ya sako ya cuci kansa. To amma wanda Allah ya ce wanda suka yi haka sun mai tubuna an qarib, sannan su tuba da ku a kurkusa. A kurkusa ma'ana kafin mutuwa ta zo musu, shine a kurkusa din, kafin mutuwa ta zo musu, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir, Allah yana karɓar tuban bawa matsayin da ke gargara ba. algargara shi yayin da rai zai zo hatta idza balagatil hulqum in rai zo makogoro lokacin da mutum ya gama laifi za ga ganin sa ya kafe to a lokacin nan ko ya zo karban tuba Allah ba zai karbi tuban sa ba kamar yadda ya faru da Fir'auna hatta idza adrakahu algharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin hatta da tukuna nitsewa ya same shi yace yanzu nayi imani da abin da ubangijin banu isra'ila babu abin bautawa da gaskiya sai ubangijin banu isra'ila kuma ni ma musulmi ne aka ce al'ana sai yanzu wa qad kafarta qabl da ka kafirta wa kunta minal mufsidin kana cikin mabarnata to idan dai mutum ya tubu na min qarib nan kusan shine wato ba tare da yayi jinkiri har sai mutuwa ta zo masa ba domin kasancewar an ce ya tuba a nan kusa yana nuna kan cewa wato nan da nan yayi zabura zuwa ga tuba domin jinkirta tuba yana daga cikin abin da yake kawo wato mummunan ƙarshe yana daga cikin abin da yake toshe mutum kofar tuba mutum ya jinkirta mutum ya rinka cewa zan tuba to haka sai ga ya mutu bai tuba din ba to ya tubu na min qarib nan ba da wato a kurkusa yace suke tuba to Allah yace waɗannan su ne Allah yake karban tuban su wanda ya nuna cewa kenan idan mutum ya tuba ya cika sharuɗan tuba wanda Allah yake so wanda ke shine mutum yayi nadama akan abin da yayi shine tuba na gaskiya ya san abin da yayi ba daidai bane sannan kuma ya nemi gafarar Allah sannan ya azama cewa ba zai sake aikata wannan mummunan aikin ba wannan shine tuba na gaskiya to wanda yayi tuba haka Allah ya ce Allah ya karbi tubansa wato ma'ana kenan idan mutum ya tuba bai kamata mutum ya tuba ya rinka ganin Allah zai karbi tubansa ba wannan matsala ce usuliya tunda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka tsayar masa da haddi Allah ya tsarkake shi ranar kiyama ba za a yi masa azaba akan wannan zulubin da yayi ba amma wanda ba a tsayar masa da haddi ba ko huwa tahtal mashi'a yana karkashin nufin Allah in Allah ya so ya fi masa Allah ya so ya masa azaba to wannan sai yasa wadansu suke cewa wanda ko mutum ya tuba tahtal mashi'a yake don bai sani ba Allah ya karbi tuban nasa ko Allah bai karbi tuban sa ba waɗansu malamai kuma wanda daga cikinsu akwai ibn abdulbar kuma alqur'ani wannan aya tana karfafa mazhabansu suka ce in dai mutum ya tuba ya cika sharuɗan tuba to Allah ya karɓi tubansa Allah ya karɓi tubansa wannan zunubin dai Allah ya yafe masa kada ma yayi shakka akan wannan in dai mutum ya tuba ya zuwa ga Allah Allah ya karɓi tubansa tunda Allah ya ce fa ulaika yatubullahu alaihim waɗannan Allah yana karɓan tubansa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni ne yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya yi imani ya yi kyakkyawan aiki sannan ya shiri to sannan Allah ya ce tuban Allah ba amma waɗanda suke aikata mummuna har sai idan mutuwa ta zo musu shine hatta lokacin gargara to wannan babu tuba Allah baya karɓar tubansu walal ladina yamutuna wa hum kuffar wala waɗanda suke tuba waɗanda suke mutuwa alhali suna kafirai Allah ya ce waɗannan Allah ya tarar da musu azaba wadda take mai raɗaɗi a wannan akwai hadisai da dama da suka zo wanda suke kwaɗaitarwa akan wato a gaggauta tuba da kuma muhimmancin kada bawa ya yanke ƙauna mu duba mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi hitsabi ga wannan al'umma ta musulmi a Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda suka yi barna ne yawa akan kawukansu masu laifi fa Allah yake kira ba salihai yake kira ba ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda suka yi barna ne yawa akan kawukansu la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gabaki ɗayansu Allah ya ce gabaki ɗayansu Allah ya ce kuma Allah ya ce thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina sannan muka bayar da littafi muka gadar da alqur'ani ga waɗanda muka zaba daga cikin bayin muka zabe su yace fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai mai cutar kansa akwai mai zunubi wa minhum muqtasid akwai wanda yake tsaye daidai wa daidai ba ya buba fallasa wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai wanda yake ya shallake ya fi kowa wajen ki ya fi kowa rigirgi ya fi kowa tsere da rukun wajen rukun ayyukan alkhairi. Amma duk kaga Allah ya ce suna da cikin wanda Allah ya fifita su. So da haka hatta masu laifin a cikin al'ummar musulmi suna cikin wanda Allah ya fifita su, domin za su dawo a cikin wuta ba. So da haka kada mutum ya yadda wato shedan ya sanya shi ya tsaye da hasu ya yanke kauna daga rahamar Allah. Ya zo a cikin hadisi ingantacce na Abu Sa'id al-Khudri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Iblis yana cewa ya Ubangiji, na rantsa da izzarka ba zan gushe ba ina fatar da bayinka, matsawar rayukan su suna cikin jikinsu, matsawar jini na gudana a cikin jikinsu, ni kuma bazan daina fatar da su ba. Allah yace ni kuma na rantsa da izzata da daukakata ba zan gushe ba ina gafarta musu, matsawar suna neman gafarata, matsawar za su nemi gafarata ni kuma bazan daina ba. Saboda haka kai a gani waye zai gaji ya daina. So da haka kada mu gustata to ga Allah tabaraka taala. Duk wanda yake kyautata zato Allah zai yafe masa, zai karbi tubansa, Allah zai karbi tubansa. Wanda yake zaton yake kyautata zato ga Allah cewa in ya mutu Allah aljanna zai shiga da shi, Allah aljanna zai shiga da shi. Wanda ko yake ganin Allah wuta zai sa shi, to wutan zai shiga. Kada ka mugustata zato ga Allah ko kana. Matsawar abubuwan da suke hana karɓar tuba su ne wannan: na farko gargara, idan mutum ya shiga gargara; na biyu idan rana ta fito daga mafaɗarta, idan manya-manyan alamomin sa'ar alƙiyama suka zo, a lokacin nan tuba ba zai amfani ba, ta yi gobe ne ta sani ne a cikin gaibi yake. In kace a haba da Allah cikin azumin, to in goben ta yi kuma ga abin ya taso fa ya zata. Saboda haka kada kai wasa da sha'anin Allah, kada kai wasa da kusancin alƙawarin Allah. Shi yasa Allah ya koya abin domin ka zamanto kullum a cikin shiri take tsakaninka da Allah, kullum ka gyara gidanka, ka jetta kayanka tsakaninka da mahalicci. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake karɓar tubansu. Allah kuma ya yafe mana zunubanmu. Wannan ba gargara ba ce, lakana kalmar shahada ba gargara ba ce. Lokacin da mutum ya zo gargara shi ne lokacin da ran ya so mafita har ya kai ya zo maƙogaro, lokacin da ya ga mala'iku, lokacin da ya ga ayoyi sun bayyana gare shi, lokacin ne Allah baya karɓan tuba. Amma hatta mutum yana kwance a gadon mutuwarsa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Abu Talib yake ka faɗi kalma guda ɗaya, zan kafa maka hujjar ita a wajen Allah. Ya zo wajen wani yaro saurayi ba Yahudi da ya zo duba shi rashin lafiya, yana kwance a gadon ajali, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kace la ilaha illallah, sai yaron sai ya kalli ubansa ba Yahudi ya ce ati abul qasim, ka bi abul qasim, sai ya faɗa. Saboda haka ya mutu musulmi, ya aiki ɗan kaɗan kuma ya samu ladan mai ɗumbin yawa. Saboda haka kaga shi ne ake ce ɗin ai mutum yana kwanci a kan gado, ai ba lokacin gargara ba ne. Gargara shi ne lokacin da mutum ya zamanto ran ya taso fita. Amma wannan lokacin mutum yana wato a lokacinsa na ƙarshe, kafin ran ya zamanto an zare, kafin a soma a zara ran daga jiki ya ga saukar mala'iku da sauransu, wannan a lokacin nan kalmar shahada za ta amfane shi, tuba zai amfane shi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.